بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا masu sauraron wannan tasha mai albarka ta Alheri Radio da kenan gaskiya ne a wut azariya, ina muku sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda mala ya gabatar, za mu tattauna insha Allah akan abin da ya shafi sallar Juma'a. Sallar Juma'a ibada ce mai muhimmanci a cikin musulunci, ita ce idi na mako ga musulmai. Asalin wajabtinta yana komawa ne zuwa ga fadin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Azwa karshen wannan sura. Wadannan ayoyi guda biyu su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin suratul Juma'a karshen ta, wadanda suke bayani akan wajibcin sallar Juma'a da farajin ta. Allah ya ce, ya ku wanda kuka yi imani, idan aka kira sallar, aka kiraye ku zuwa ga sallar Juma'a, to ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah, ita sallah din kenan. Sannan ku bar kasuwanci, ma'ana ku bar duk harkokin rayuwa, a je a yi sallah. Idan an yi dadar sallar, babu laifi mutum ya koma ya ci gaba da harkokin da ya saba na aikin gwamnati ko sana'a ko kasuwa ko wata harka da yake yin ta ko yake rayuwa a kanta. Wannan shine asalin dalili game da farlancin sallar Juma'a. A farkon musulunci, bayan hijira shekara ta farko, aka fara yin wannan ibada, wacce har yau musulunci bai gushe ba, yana amfani da ta matsayin hanya ta tara jama'a, da yi musu wa'azi, da yin sallah, da saduwa da juna dukkanin mako. Malamai sun tattauna akan wato falalarta da darajojinta. Hadisai da dama sun zo da nuni zuwa ga falalar Juma'a, da falalar yin sauri zuwa gare ta, da falalar sallar tsatta. Kamar yadda kuma wasu nasoshi suka zo, waɗanda suka yi tsoratarwa game da wasa da sallar Juma'a da kuma wato kin zuwanta, kamar al-Imamu Ibn Khuzaima da al-Imamu Ibn Majah ma ya ruwaito haka, al-Imamu Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi. Waɗannan malamai sun ruwaito wata riwaya wanda Sheikh al-Albani ya hasana ta, cewa wanda duk ya bar Juma'a sau uku a jere, to Allah zai ɓame zuciyarsa. Akwai irin wannan riwaya wadda Imam Muslim ya fita da ita, shahararriya ce, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi, cewa la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul juma'a. Nabi ya ce yana jan kunnen mutane masu wasa da sallar Juma'a su daina, ko kuma Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɓame zakatansu. Akwai tattauna da malamai ma suka yi akan cewa barin sallar Juma'ar sau uku ba wai ma fa sai a jere ba. Wasu suna ganin ko da yaya ne mutum ya bar sallar Juma'a sau uku ko da ba a jere ba ne, to akwai matsala ta cewa zuciyar shi za ta makanta. Duk da yake wannan magana ce mai rauni, ba ita ce asalin magana tabbatacciya ba, domin kamar yadda fassara wasu sahabbai suka nuna, kamar Ibn Abbas da galibin ɗaliban makarantar shi su Mujahidu da makamantansu, sun fassara da cewa sai in a jere ne, kamar yadda malamai suka kawo irin su Imam Ibn al-Munzir ya kawo wannan magana a cikin littafinsa al-Ijma'. Haka al-Hafiz Ibn Hajar ya kwararo maganganun kala daban-daban a cikin littafinsa na Fathul Bari, inda yake magana akan sallar Juma'a. Haka Imam Nawawi a cikin littafinsa wato Majmu'u Sharhul Muharrab da kuma littafin Sharhu Sahih Muslim. Akwai wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar, inda yake akwai maganganu game da ingancin sa da sabanin da malamai suka samu. Al-Imam Ibn Hibbana da shi da al-Imam al-Hakim sun inganta shi, haka Zahabi ya tafi akan irin wannan ingantawa. Amma Sheikh al-Albani Allah ya gafarta musu gaba daya, shi a wannan zamani nan kusa ya karkata zuwa ga raunin hadisin, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya bar Juma'a da gangan, to ya sadaka da dinari ko kuma rabin dinari. Wanda dinari a yanzu kusan kimar sa bata gaza naira 55,000, dinari guda daya, to kaga ba kudi ne wanda yake kankani ba ga talaka. Wannan hadisi al-Imamu Abu Dawud ya fitar da shi aslan, da al-Imamu an-Nasa'i da shi kanshi Ibn Hibban din da Hakim, amma akwai maganganu akan sa, wanda alal aqalli da yana nuni zuwa ga wato nauyin abin da kuma yadda shari'a take daukan shi da muhimmanci. A takaice, sallar Juma'a ibada ce ta faralci, wanda kuma ta wajaba akan dukkan baligi daga cikin musulmai maza waɗanda sallar jami'i ta kama su in banda masu uzuri kamar matan aure da sauran mata da suke gidaje da kuma matafiya da marasa lafiya da sauran waɗanda suke da uzurori karɓaɓɓu a shari'ance su ne kawai ta faɗa a kansu sai kuma malamai suna lissafawa da mutanen karkara waɗanda yawan su bai kai su yi juma'a ba amma su kansu waɗannan ana kuɗaɗar da su a kan su tafi inda akwai ta kusa da su mafi kusa su je su domin a cikin hadisan da manzo Allah ya yi tsoratarwa don can akwai hadisan da yake bayani akan cewa ya za a yi ɗayanku ya fita da raƙuman shi ko dabbobin shi ya koma gefen gari wai shi yana kiwo ba zai sallar juma'a ba ga kamar ishara zuwa ga mutanen ƙauyuka makiyaya da manoma waɗanda suke kusa da garuruwa ba daidai ba ne su bar sallar juma'a saboda su ba su da juma'a su ba su da ba su da yawa to wannan kenan kamar yadda muka sani duka sallar juma'a tana ana yin ta ne a ranar juma'a wadda rana ce da Allah subhanahu wataala ya baiwa musulmai a matsayin falala hadisai sun tabbatar da cewa yahud da nasara duka sun nemi wannan rana ba su samu ba Allah subhanahu wataala ya ba musulmai al'umma wannan annabi namu Allah ya tsara mishi aminci da yarda Allah ya fuwace mana ita matsayin falala da ƙari gare mu kuma akwai falalarta wanda take faruwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisan shi ingantattu al-imamu Abu Dawud ya fitar da wasu riwayoyi daga ciki haka al-imamu Ahmad cewa a ranar al-kiyama haka zan kabarani ranar al-kiyama za a dauko wata rana da ake cin kasuwa ta musamman wanda wannan kasuwa masu sallar juma'a ne suke cin ta shine ma'anar cewa walahum fiha ma yasha lahum fiha ma yasha'una waladaina mazid cewa al-sufara Allah waladaina mazid wannan mazid din shine wata kasuwa ce wanda Allah subhanahu wataala duk mako zai bayyana ga bayin shi wanda suke cikin nima aljanna Allah ka sanya mu a ciki kuma masu zuwa juma'a kuma duk wanda ke zuwa juma'ar gwargwadon kusancin sa da liman gwargwadon kusancin sa da Allah subhanahu wataala wannan kasuwa gwargwadon nesa da yake yi da zuwa da yake a makare gwargwadon nisa da makarar da zai a wannan taron da haka falalar tana bayuwa ne zuwa ga makusanta ga liman kamar yadda kuma hadisin Bukhari da Muslim yake nuni zuwa ga falalar wanda ya zo a lokaci na farko kamar ya yi sadaka da raƙumi a lokaci na biyu kamar ya yi sadaka da saniya haka dai har zuwa wanda zai zama a lokaci na ƙarshe kamar ya yi sadaka da ƙwai sai kuma sauran waɗanda ba su da wani maki na falala su ne masu zuwa bayan an fara huduba waɗannan su ba su samu wata falala illa dai kawai sun sauke falalar da ke kansu na sallar juma'a da to a dangane da wannan matsala ta kin zuwa sallar juma'a akwai mutane da dama da a yanzu za mu lura cewa juma'a takan kubuce musu saboda suna ganin suna yin wasu ayyuka ne wai waɗanda a rayuwarsu ko sana'arsu ta hukunta musu haka babu shakka wannan kuskure ne babba kamar yadda zaka ga a wasu birane ko wasu wurare jami'an tsaro waɗanda suke kula da manyan 'yan siyasa ko masu riƙe da mukamai sukan je ma juma'a amma ba sa yin sallah sai su buge da gadin wasu babu shakka wannan kuskure idan ma har za a karbi wanda yake gadin wasu to malamai suna ganin gara a ce yana gadin duka al'umma ne masu ribaɓi yawwa amma kawai kana gadin wani ƙwaya ɗaya mutum kai ka kyautawa Allah da ya halice ka ba ƙaramin asara bane wannan bayan gashi ka halarci da ake juma'a haka har 'yan agaji ya kamata su san cewa ba daidai bane ya agaji su ƙin sallah suna tsatsaye sai su raba aikin wasu su yi sallah wasu su jira domin haka yake a ka'idar sallar tsoro wannan ma fam idan ya zama yanayin akwai tsoron kuma a yawan masallaci da ake da su a yanzu ɗan agaji suna iya sayo kansu tsari wasu je su yi sallah a wani masallaci sai su yi gadi a wani masallaci wanda suka yi sallah a can su yi gadi a nan wanda suka yi gadi a nan su yi sallah a can amma ba daidai bane su ƙi yin sallah sai daga baya su suna yin azhar kuma kamace shi ba daidai bane wannan domin asalin abin da Allah ya kawo su duniya ce shine wannan ibada ba ga da mutane ba tukunna wannan wani secondary wato wani aiki ne na biyu aiki na gaba na farko gare su shine wancan wani abin mamaki shine akwai wasu manzaro da wasu malamai suka yi waɗanda a cikin malikiya suke har akai ta kyarar su akai shine cewa halasta ma ango wanda ya aure kai ya je sallar juma'a har da sauran salolin jam'i ma wai mako guda saboda hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aure ya zauna a goma ta shi kwana bakwai to wannan yana da alaka ne da yanayin al'adunmu mamu don su larabawa sukan yi aure ba tare da an irin yadda mu ake samartaka ba da an gamu miji da mata kawai abu na gaba sai aure wani ba a kaiwa kwana guda to kaga yana da bukatar su zauna da shi da ita su fahimci juna su gane halayen su to kaga wannan bai kama da irin yadda mu sai ai watanni shida wani ai shekaru ma shekaru shida ma ana soyayya da ake cewa ko ana zawarci sannan aikin aure ba an riga an gama fahimtar juna amma wuce abin da zaki yada suna fahimtar juna to idan muka lura da haka to alhamdulillah to shine sai suka ce a bisa wannan fahimtar idan mutum ya aure sai ya zauna tare da matar shi kwana bakwai baya fita ko ina to suna ganin har ko juma'a idan ta ratsa haka babu laifi to wannan magana ce gaskiya wanda take akan kuskure sai ba daidai bane wajibi ne mutum ya aure ya ci gaba da fita sallah ko da daddaren ne za a kawo mishi amarya to ana sa ran a gaishe a sallah asuba da rayi wanda ita ce sallah ta gaba matuƙar ana lami lafiya da rai da lafiya to ana sa ran a gaishe a sallah babu wannan uzurin kuma mu a ma irin al'adarmu nan ba buƙatar sai ka sake zama wai diman da'iman kana zaune ga kwankwaso kuna ta fahimta juna ko kuna ta labari wai kuna faɗa wa juna tsar rayuwarku na kwana bakwai a irin al'adunmu da muke gudana a kai wataƙila wannan ya fi kama da al'adun wasu al'umma wanda ba mu ba wallahu alam haka za ka ga daga cikin abubuwan da suke jawo mutane yawancin wasa da sallar juma'a akwai kamar a irin zamani na yanzu kallon wasanni irin wannan wasanni musamman na kwallon kafa wadda take jan hankalin mafi yawan matasa a kasashenmu idan ta ratso ana sallar juma'a za ka ga ko ba ma sallar juma'a ba ko da salolin farilla ne ba kowa ne Allah yake ba shi karfin zuciya ya fita ya je ya sallah ba wannan wani zance ne daban akan yaya shari'a take kallon wasanni irin waɗannan da kallace-kallacen su to idan muka ce kamar yadda malam ya magana muna so mai tsokaci ne akan abubuwan da suke mafi yawan kurakurai waɗanda suke bayyana a cikin al'amuran sallar juma'a kamar yadda kowa ya sani ɗan uwa masu saurare sallah ita ce ibada mafi muhimmanci da bawa yake yi a wannan rayuwa al-imamu tabarani ya fitar da wani hadisi wanda hadisi ne tabbatacce a cikin al-mu'jamul kabir wanda kamar yadda shaykhul albani yake faɗa a cikin muqaddimar littafin shi fatus salah wannan hadisi shine dalilin rubuta littafin fatus salah maza Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama mutum yakan yi sallah ya tashi ba yi da lada sai ɗaya bisa goma wani ɗaya bisa ashirin wani ɗaya bisa talatin haka dai wani kuma zai tashi ma ba yi da komai duka wannan yana faruwa ne sakamakon gwargwadon yadda ya kamanta sallar shi da irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bisa wannan yawan kamantawar yawan ladan shi da karbata gwargwadon karantawarsa da yin kama da irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon karancin dacewarsa sai shehu albani yake cewa sai lura cewa mutanen da ake ganin su ma malamai ko ɗaliban ilimi ko masu harkar addini ba kowa ne ma ya sanya annabi yake sallah ballantana kuma sauran jama'ar gari a sanadiyar haka ya lissafin shi mai albarka sifatu sala Allah ya gafarta mishi to mun kalla kamar sallar juma'a ta waye gari kamar a kasashen mu ta zama wani abu na al'ada zama kuma abu na addini idan aka dade ana yi ya zama kawai al'ada wato ya zama wani bangare na rayuwarmu to ba kowa ne yake damuwa da sai ya koyi shi a ilimin ba kowa yakan yi shi ne kawai yadda ya tashi gana yi to bayan tsawon lokaci sai a wayi gari abinda ake ya saba wa abinda shari'a ta ce a yi tunda duk wani ya zo ya ce kaza da ake ba daidai bane sai da mu fitina kamar da Ibn Mas'ud yake cewa da aka tambaye shi shi tashin alkiyama yake cewa idan sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna idan mutum ya zo ya ce kaza bid'a ne a cika ce ya soki sunna idan mutum ya zo ya ce kaza sunna ne a ce ya kawo bid'a kitu in lokaci ya irin wannan kujera kiyama Allah ya samu cika da imani to zaka ga akwai abubuwa da suke faruwa da yawa kurakurai ne wasu mun sani wasu ba mu sani ba yau da gobe wasu ko da mun sani mun saba da su ba za mu damu da su ba dan ɗabi'a ɗan adam shine duk abin da bai saba gani ba shine ke damu sa amma abin da ya saba gani komin nauyinsa zai iya ɗaukarsa da haka muka ce kaza kuskure ne a cikin wannan tattaunawa muna nufin abin da ya saba wa shari'a ya saba wa sunna ba ma nufin indai ba mun fadi kararraba ba manufin ya bata sallah sai dai rage mata salala dan kada wani mai saurare ya je ce mun ce duk sallah ba ta yi ba a'a zamu fadi dai abin da ya saba wa shari'a abin da ya saba wa tanadin shari'a amma ba dole ya zama ya bata sallah ba idan ko ya bata sallah Allah ya sanar shi mai bata sallah to zamu ambaci cewa kaza kam yana bata sallah wallahu a'lam idan muka lura daga cikin kurakurai da mutane suke yi a ranar juma'a shine akwai abubuwan da suke sunnoni ne na ita kanta ranar juma'a mutane suna wasa da su kamar yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a a duk lokacin da ka tuna kamar wanka na ibada tun gari ya waye kamar abin nan yanke farci
ba sai za ka juma'a
ba ba sai za ka juma'a ba har waɗanda juma'a ta faɗa kansu ana so su yi wannan wanka kamar mata da yara da makamantan su
to a za ka ga wasu wuraren an ce wata saliha bi salati shi wankan a tsadar inda ka yi kawai ka kama hanya
to gaskiya ban san hadisin da ya bai da shi a haka ba
eh wai a cikin littattafan mu ne na gida
na sani wani daga Allah ya ta mala
wato har mata su ma
har mata da yara duka ana so su yi wanka su ci gayu
saboda juma'a
saboda idi ne na mako ga musulmai na ga wannan ma yana daga sabon da muke wasa da shi haka kuma rashin yin sammako zuwa juma'a ina nufin sammako ana wato fita da wuri wanda wannan ina jin ya daga cikin kurakuran da kusan kowa na fadawa cikin su in dai ba kai ne liman ko lada ne ko kuma yawanci zaka ga sai da tawa waɗanda sun riga sun haƙura da rayuwa sun yi taya amma mu matasa da muke ganin muna da hidimomi kowa har ka shekau zai ta yi ba wanda yake damuwa da tafi sallar sai ya ji ana kira wannan babban kuskure muna fawacewa kan mu lada mai yawa ne Allah ya sa mu gyara na kai daga cikin sunnonin ranar juma'a shine fita da wuri amma a ce tun kamar karfe 9 ko 10 ko 11 kafin rana ta raba sai zama kana masallaci ka ji kusa da liman ka zauna ka yi nafila ka ci gaba da zikiri da ambaton Allah da tasbihi sannan daga cikin abubuwa akwai karatun sutur kafi wanda ya tabbata ne a aikin wasu sahabbai a hadisan da suka boye shi a matsayin marfu'i akwai maganganu da yawa akan su a gun malamai amma ya tabbata daga aikin wasu sahabbai irin su Huzaifatu dan Yaman wallahu a'lam
to shi ya can masallacin za a yi ko a gida
abin da ya fi dacewa shine a yi a gida da zaran gari ya waye sai mutum ya karanta wannan sura kuma ko ba ranar juma'a ba ana karanta ta kusan kowace rana sura ce mai muhimmanci da falala hakanan rashin yin gayu mutum ko da ya yi wanka to ana so ya saka kaya masu kyau kaya na fita kunya kaya na mutunci haka kuma bayan ya ci kwalliya ana so ya sanya turare ranar juma'a sannan idan liman ya zo ya hau mumbai to ba a magana kamar da Qur'ani ya ambata cewa a bar kasuwanci a tafi ga ambatan Allah wanda duk ya magana kamar da hadisin Bukhari ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yi lagau wato ya bata sallarsa hatta ma idan wani ya magana ba ki ka ce mishi shiru domin garin ce mishi shiru nan kai ma ka yi magana hatta batun idan mai hudu ba ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama shin ko za a taya shi salatin nan ko ba za a taya shi ba wannan ma sai da malamai suka yi hilafa a ciki wasu suna ganin a tafi akan asalin shiru kawai cewa wurin ba wurin amsa salati ba har addu'a sai in ya nemi cewa in nayi addu'a ku ce amin amma duk wannan muhalli ne na sabani wasu suna ganin a'a saboda tsoratarwa da manzo Allah ya akan salati lalle in amma ba sunan shi amin salati in ba haka ba an tabe to za a yi salati ha a wajen wasu kuma suka ce a'a ai istisna'in wurare irin waɗannan cewa ban da su wallahu a'lam wannan dan ka san wato matakai da malamai suka kai kokarin tantance ya kamata a yi magana ko bai kamata a yi ba in har za a yi wace iri za a yi maganganun da malamai kai da suke ganin za a yi shine idan liman ya maka magana kamar ya tambaye ka ko ya nemi wata fa'ida ko ƙarin haske a wurinka za ka iya bashi amsa ko in ya magana ta shafi ka za ka iya mayar masa kamar yadda an samu ɗaiɗaiwa yin haka din a wurin wasu daga cikin magabata sai kuma a wato takhaddir riqab shine ban san me asalin sunan shi da Hausa ba ratsa mutane za a ce kenan wato mutum ya zo ya keta kafada mutum ya zo ya ce sai ya tsallaka wani wuri da ya gani empty a wani sahucan gaba wanda zai bukata zuwa ga dafa kafadin mutane ko ratsa su wannan babu kyau ko da dan neman sadaka ne irin yadda ake ratsa yan agaji su dinga yawo da akwati suna ta bi sahu ko masu bara suna neman sadaka da neman za a gyara masallaci ko za a ciyar da marayu duk wannan ba daidai bane duk da yaduwarsu da suka yi a cikin masallatanmu har suka zama kamar abu wanda yake wato gama gari ba matsala tsakani da Allah sun saba wa tsarin shari'ar musulunci game da sallar juma'a haka wasa da yatsa ko wasa da ƙasa ko wasa da duduma duk dai wani abu da zai shagaltar da kai daga sauraron asalin wa'azin da liman yake to babu kyau akwai wata sallah da mutane suka kirkiro da suke cewa sunnatul juma'a al-qabliya ita ma ta daga cikin bid'o'i juma'a ba ta da sunna qabliya amma tana da shi masallaci yana da tahiyatul masjid wanda duk sanda ka shiga cikin masallaci za ka yi amma a ce bayan kai tahiyatul masjid sai kuma aka zo aka kira sallah sai kuma ka tashi ka sake wata nafila ta musamman to wannan bai tabbata ba a shari'a sannan kuma akwai sunna ta ba'diyya ta juma'a da ta tabbata wacce ake so ka yi bayan ka fita masallaci ka koma cikinsa ko kuma in ka je gida ka yi wanda wannan ma galibin mutane suna wasa da ita ba a yinta ba amma san da ita ba sannan akwai maganganu har ila yau da mutane suka watakila zai ba mutane ma mahaki game da kiran sallan wanka da ake cewa wanda asali tarihi ya nuna cewa sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu shine ya ga maslahar a dinga yin kiran sallan wanka da mu muke cewa amma ba haka ake yin shi a zamanin shi da ake a waɗannan zamanin namu ba yawa shi yana da wani gida ne a kusa da kasuwar Madina sai lura mutane barkanci da kasuwanci ya rinjaye tunaninsu idan gari waye za a yi ta harkar kasuwa ba za a tuna cewa ya kamata a tafi masallaci ba sai lokaci ya gure sai ya samu wani lada ne sai ya je hau kan tudun wannan gida na shi a kasuwa ba masallacin ba kamar mu ce misali rana ta raba irin 11 da rabi zuwa 12 kafin lokacin da za ta da sallah sai ya je sai ya kwalla kiran sallah kamar yana tuna wa mutane ne cewa lokacin sallah bai kusa sai a yi ta kama rufa rumfuna ana tafiya masallaci da kaga idan aka zo ba a kiran sallah a masallaci sai liman din ya shigo wancan a can wani waje ake shi kamar yanda makaddara kawai yanda ake a rediyo a ce lokacin sallah kaza yayi kaga ya bambanta da kiran sallah da ake yi a wannan sallati to wani sarki daga cikin sarakunan Banu Umayya Marwan ibn al-Hakam ko shi ko wani sa ko Abdul Malik dan Marwan sune suka zo kawai rana tsaka suka dauko wancan kiran sallah da ake yi da kasuwa suka dawo da shi bakin masallaci na bakin masallaci kuma wanda yake yi asali da aka sani suka shigar da shi cikin masallaci gaban liman kuma sahabbai da suka saura a lokacin da tabi'ai sun musu inkari amma sarakuna ne suke da mulki suke da hukunci babu wanda ya iya da su a hankali kuma shi ne har yawa gari ya zama wato kiran sallah sananne da ake
yanzu kenan malam kana son ka gaya mana wannan kiran sallan kasuwa ya kamata a je a ci gaba da
yawwa idan har akwai bukata sai a je a yi a wani waje ko a kai shi gidajen rediyo da sauran kamfanin sadarwa a sanar da mutane amma ba a masallaci ba
a masallaci kiran sallah ɗaya ne
a kiran sallah ɗaya ne wanda za a yi bayan liman ya zauna akan mimbari wannan shi ne abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan kuma da sayyidina Usman ya ijtihadin shi ne kuma ba kuskure ba ne kuma shi ya ba da damar cewa idan ana da bukata yanzu to sai a yi irin yadda yi ko wani abu kwatan kwatan yadda yi sannan kuma ba kowane masallaci ko kowane gari za a bukaci haka ba malaman masallacin ko zamanin ko wurin su ya kamata su tantance cewa akwai wannan bukata in akwai bukata sai a yi abin da ake ganin bukata ta sa a yi shi akwai kuma kinyin tahiyatul masjid wanda zai ga idan liman ya fara huduba ba zai yi ba kamar yadda malikiya suka ce wani ma kuskure ne ko liman ya fara huduba idan ka zo ba kai tahiyatul masjid ba za ka yi ta kafin ka zauna amma sai ka takaita ta kwarai da gaske
to nan da ta akwai tambaya
na'am
an ce wanda annabi ya ce tashi ya sallah ya shiga cikin kwaryar masallaci to ya hukuncin wanda bai shiga kwaryar masallaci ba
yawa to idan sahu ya kai inda kake shi ma ya zama hukuncin shi kwaryar masallaci duk inda mutum yake a tsayin haraba ko hakan titi inda sahu ya kai inda kake to ya zama hukuncin shi ɗaya ne da hukuncin masallacin wannan shine magana mafi inganci da malamai suka yi sannan karna manta daga cikin muhimman kurakurai da mutane suke waɗanda ma za su iya sa ya zama juma'ar da kai bata karɓu ba wato baka samu juma'a ba shine mutane su ƙi salar da sahu da al'umma saboda neman inuwa ko su zauna kusa da wuraren sana'arsu ko ababen hawansu sai su je wani wuri su waye tsallaka titi ko su tsallaka wata rumfa ko wani abin nan su sallah ba tare da sahu ya sanar da su da asalin al'umma masallacin ba duk wanda ya ka gaskiya bai da sallah wannan shine magana da ko a cikin ta malikiya za ka same ta bayi da sallah wanda bai sallar da sahu ba.
To in wannan lura ya sa dole sai an raba titin misali tunda yanzu ba a sallah a kan galiban titina.
Yau wato idan ya zama larura ce ba yadda aka iya shi kenan. Amma kawai don ganin waɗanne. Ya ga ga fili can da yawa a sallar ki. Eh. Saboda neman inuwa wani ko zai so ya nisa da abun hawansa ko shagonsa ko kuma wani kawai lalaci ne ma. Za ka ga inda yake ma ba ma inuwa ba ce.
Na'am.
Eh ko. Sai ko ya dai kawai yawa bai so ya shiga cikin cunkoso.
Na'am.
Eh sai kuma akwai waɗannan tusa daga cikin kurakuran da ake samu kafin ko kuma a lokacin da mutane suke zuwa sallar juma'a. Ta ɓangaren masu shugabancin wannan ibada kamar su limamai kenan da lagani akwai kurakuran da suke faruwa gare su suma waɗanda ya kamata mai tsokaci zuwa gare su. Abu na kuskure mafi farko da kusan al'umma duka sun yi tarayya akan shi shine yawaita masallatan juma'a barkatai. Wannan gaskiya saboda Allah ya saba wa abin da shari'a take so ai. Ko ina a ce kowane anguwa a cikin anguwa guda ma sai ka samu masallatai nawa. Yanzu kamar nan da muke gaskiya dai a wutsin nan a Zaria. Daga nan inda muke duk inda ka ga masallatan juma'a ne. Za ka iya samu watakila daga nan zuwa kofar doka ko zuwa agoro ko zuwa cikin tukur-tukur za ka samu masallatai wajen 6-7 na juma'a. Wanda dukkan mu nan ba mu ci al'umma ko ayi da masallaci ɗaya ya ishe mu ba. Ba ta yi da Allah wannan ya saba wa asalin abin da shari'a take so. Dole ne mu faɗa koda ya saba wa abin da mu ma muke. Dole ne mu faɗi cewa kuskure ne. Yana daga cikin abin da kuma ya riga ya zama gama gari ba ya da ka iya da mutane.
Da aka ce mutane sun yawaita.
To idan mutane sun yawaita ya kamata dai ya zama akwai hukuma a hukumance ta kamata da ke mataki akan wannan. Kamar a ce da a ce a shi ƙasar tana ba da muhimmanci ga addini ya kamata a ce akwai wani ɓangare ko ministry ko wata hukuma da ke kula da regulating harkar addini wanda ita ne za ta hukunta sakamakon fatawan malamai ko wata majalisa ta masana su hukunta cewa to daga nan ya kamata a ƙara yin wani masallaci. Kamar yadda misali in ka wanda ya kwatance da masu harkar pharmacy. Akwai in aka ce akwai pharmacy a nan a support ka ba akwai ƙa'idar tsawon distance mita da za a bayar kafin a halatta yin wani a gaba. In bai kai ba hukumar da take ba da lasisin kafa pharmacy ba ta yarda yi ba. Haka makarantu a dade da ake bin ka'ida akwai doka da oda. Haka yanzu kana so ka kafa makaranta kamar jami'a akwai faɗin ƙasa da sai ka mallaka kafin hukumar NC ta baka damar kafa jami'a. Amma musulunci shi bai da wani wato mai kula da shi kowa irin wanda ya ga dama kawai yake da haka kowa ya ga dama yanzu sai ya canza masallacin shi kawai zuwa juma'a. Akwai bukata ko babu tun ana yin na wanda yake tsakanin suwana da suwana ba irinsa ɗaya a ƙidance ba ko a tunani har zama a ƙidan ma da tunanin ma iri ɗaya amma kuma masallacin daban-daban an yi kurkusa. Wannan gaskiya ba daidai bane wannan ya saba wa shari'a ya saba wa asalin abin da shari'a take so a yi. Wallahu a'lam muna fatan Allah ya kawo mana canji a ƙasarmu wanda ya shafi addini ta yadda za a canza ire-iren waɗannan abubuwa.
Kuma za ta ido wajen
kuma ta ido don wannan yana daga cikin kuma alamun tashin alkiyama.
Allah ya tsaya ma abin da zan ce kenan ko dai gurgurgun tashin kiyama ne
gaskiya ne hadisi sun tabbatar da cewa yana daga cikin haka yawaita masallatai da karancin kuma raya su da abin da ya kamata a raya su din. Sannan akwai daga cikin kurakurai kuma da suke gama gari a masallatan juma'a mu akwai kuntata lokacin sallar ta yadda zai zama a kusa lokaci guda ɗaya ko ina ake yin sallolin bayan lokacin tana da faɗi. Lokacin ta na asali shine lokacin sallar azhar. Sannan kuma ya halasta a yi ta kafin lokacin sallar azhar shine cikin hantsi. To a lokacin sallar azhar din ma ya kamata a ce tunda masallatan sun yawa ya kamata mu san yadda za su mana amfani kai yawan ya zama na banza. Abin da ke nufi da yawan ya zama na banza shine in ka rasa sallar juma'a wuri ɗaya to kusan ka rasa a ko'ina. Da wuya in ka hau abin hawanka ka tafi kafin minti 15 ka samu a waje. Kusan kowa a daidai karfe ɗaya yake yi ko zuwa da kwata da rabi da an gama. To wannan ma yana daga cikin wasu abubuwa da ban san yadda za a yi tunda ba masallatan ba sa ƙarƙashin wata hukuma ƙwaya ɗaya ko wani zaure ƙwaya ɗaya da yake idara su yake gudanar da su. Balantana a ba da shawara ko a tsara cewa to in mun yi in suwana sun yi karfe 1 suwana su bari sai 1:30 suwana su bari sai karfe 2 suwana su yi karfe 9 suwana su yi 11 sai da za a zama al'umma suna da wato yanayi da kowa zai dace da abin da yake. Wataƙila da an yi haka sai da masallatan sun mana amfani yawan nasu ko da asali ba shine abin da ake so amma dai sun mana amfani har izuwa ga wannan kuma idan muka kalli su kamar limamai daga cikin kurakuran da ake samu game da limamai na farko tukunna ya kamata mu san mutumin da zai limanci sallar juma'a ya kamata ya zama na farko yana da ilimin da ake bukata na sallar shine zama yana da aqida mai kyau ta addini kai je ya sa mutane a tamugu aqida ya zama kuma yana da masaniya akan shari'a ilmominta da ka'idojinta da fiqhunta ya zama kuma yana da sauran ilmomin da ake bukata wanda mutum zai yi jagoranci yadda ake gudanar da al'umma hakurin bibiyar su sanin inda rayuwar su ta gaba sanin me zai amfane su da makamantan su dole ne zama yana da kwarewa a harshen larabci don gabatar da huduba wadda take karbabbiya a misali zanin shari'a sannan zama kuma mutum ne mai fasahar magana wanda zai iya dan magana kankanuwa ta ja hankalin mutane ya zama kuma gurgurdan hali a cikin al'ummar sa mutumin kirki ne ana masa kallon alkhairi kuma masturi ne wanda Allah ya rufa asirin laifukan da yake dan babu wani mutum da bai da laifi amma ya zama ba mai mujahara ne da laifi ba ta yadda zai iya zama abun koyi ga al'umma ko a rika aibata shi da laifukan da aka san yana yi to wannan sa daga sharan da ake bukata idan yana da gurgurdan abin da ake bukata na irin wannan siffofi so baya ga haka sai ya lura da wasu abubuwa na farko cewa huduba da ake yi wa'azi dan haka sabai suka ce manzo Allah yana musu tunasarwa ne da huduba dan haka ba wai lacca ce dogon jawabi ba shi sa cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamar cewa liman yana da kan gado yana da fiqhu shine huduba shi ta zama gajera sallar shi ta zama mai tsawo wato idan an kwatanta tsayin huduba da tsayin sallar ya zama sallar tafi huduba tsawo idan ka lura da yawa ala za ta mara da mamu ba sa yin wannan wafi yawa za a zo a yi lacca ne wani sai ya kusa awa guda sai kun yi bacci wasu ma su tusa wasu ma su manta mai suka zo yi sannan kuma ya zo ya sallah eh hikin nan wannan yawa to wannan yana nuni zuwa gabe da fiqhu manzo Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da haka ya kamata limamai su canza a cikin hadisin Muslim ne manzo Allah yake cewa inna tula salati rajuli wa isari khutbatihi tadullu ala fiqhihi wa kuma lafazi maka mace haka sannan a wajen karatun sallah din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dimantan karanta ko dai suratul jumu'a a raka'a farko da suratul munafiqun a raka'a ta biyu ko kuma suratul subhisma rabbikal a'la a raka a farko da suratul ghashiya a raka a tabi yana dimantan karanta waɗannan surori
sannan ana kwalla rana a iya dan kasartawa misali
yawwa idan akwai rana babu laifi a rage babu laifi a karanta abin da zai kai haka ba amma daga cikin wani abu da limamai suke wanda shi ma kuskure ne shine karanta wani bangare na wata sura sun kawai yanko kan izu ko wani kan shafi ko wata kissa ko kuma musamman wai sai ya yanko munasaba da huduba wannan wani bid'a ce kawai da limamai suka kike wuta baya cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani abun burgewa ne abin da ya huduba a kai to sai ya yanko wani abu ko kuma su juma'a din da munafiqun sai ya yanko kawai ya allazina amanu idza nudiya don ta kuma ya allazina amanu ne kashan munafiqun ya allazina amanu
la tulikum
la
tulikum wa alaikum wa
rahmatullahi sai yanko wannan ayoyin karshe kawai ya bar sura to wannan ma ya saba wa sunna kuma da aka ce tsawon sallah da gajeren huduba tsawon idan an kwatanta su ba wai doguwar sallah ba sallah ta zama idan an kwatanta da hudubar tafi hudubar tsawo sahabbai kamar Umar bin Khattab radiyallahu anhu
amin
ya tabbata cewa yana yawan karanta suratul Yusuf a sallar shi ta juma'a yakan sauke ta ita ma haka suratul banda Yusuf suratul Qasas yakan karanta ta wani abu da kusan a ce yana daga cikin sanoni da aka manta da su shine yin huduba da suratul Qaf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi huduba suratul Qaf ita kawai yake hawa ya karanta saboda abin da yake cikin ta na wa'azi da labarin lahira da tsoratarwa ko ita ko wata sura makamancin ta ko wani bangare na wata sura wanda kusan gaskiya saboda Allah ni dai a iya sani na ban san masallacin da ake yawan yin wannan ba zan ce babu ba amma inda dai mu muke yin sallah yawanci a unguwannin mu to da wuya ka tarar da irin wannan yana faruwa haka sajda mutum ya ce yanzu ya hudu ba sai ya dinga yin wani salo na musamman musamman ya zama salam na zancen da karfin tsiya yake shi yana takallufi yana cewa kowace jumla sai ya gama ta da harafi irin na baya ko irin wanda zai biyo baya da kuma yin hudu ba akan mawdu'ai waɗanda ba su da alaka da addini ko gyaran rayuwar al'umma wani taɗi kawai wani raddi ko habaici ko zagi ko aibato ko mai da mumbari ya zama wata harka ta neman siyasa ko ƙoƙarin samun shiga a gun wasu shugabanni da makamantansu ko aibanta su abinda ake so ya zama wurin wa'azi ne gyara mutane tauhidinsu rayuwarsu ibadarsu alaƙarsu da Allah yadda za su yi tarbiyyar ƴaƴansu yadda za su yi zamantakewa da maƙwabtansu abinda ke da alaƙa da zamantakewar aure kasuwancinsu da sauransu abinda zai gyara musu rayuwa ya kusantar da su zuwa ga Allah ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in ya shigo masallaci da zaya bana a mumbari yana farawa da yamma al'ummar da ke wurin sallama wanda wannan ma ina gani ya kamata limamai su kula da shi ba abu ne da ya kamata ya wasa da shi ba sunnar ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fara dukkanin hudubunsa ne da wannan hudba da ake cewa hudbatul haja wanda wannan ma ya kamata limamai su dinga amfani da ita ce manzo Allah yake yi kuma yake koyar da sahabbai sa suke cewa yana koya musu ta irin yadda yake koya musu sura daga cikin alqur'ani yana karanta musu su karanta ya ji kamar yadda malamin qur'ani ke laƙana wa ɗaliban shi alqur'ani haka ake laƙana wa sahabbai irin wannan hurbatul haja baya ga haka
akila mai sauraro zai so kowace farkon
eh to ita ce wannan innal hamdulillah kaza 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 har zuwa ƙarshen
ta insha Allah
akwai wasu abubuwa da suka zama kamar wani wato al'ada ta musamman ga ƙarshen huduba shine kamar amfani da ayar innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba har zuwa ƙarshen ta wanda wasu ke ganin kamar dole sai an cikin huduba ne ta ba dole bane shi ma sai in munasaba ta kama an samu wata munasaba ne a zamanin sarki Umar dan Abdul Aziz rahmatullahi alayhi wanda ya biyo bayan wasu sarakuna na Banu Umayya wanda suka kawo wata muguwa al'ada ta aibata ahlul baiti saboda sabanin siyasa shi kuma da ya hawo da yazo daidai wajen da ake wannan irin muguwar magana sai ya ara shi da wannan aya cewa Allah yana umarni ne da adalci da kyautayi da kaza da kaza da kaza wato Allah bai umarni da zagi da cin mutunci sai ya wannan arashin ya canza zancen ta sai mutane su suka maida shi kamar wata sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ƙari cewa da cewa menene a dinga cewa uzkurullah al-azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum kaza kaza wa bismillahi akbar wallahu a'lam wannan ma a maida shi a matsayin shine ƙarshen hudu ba kullun ba daidai bane ana ƙare hudu ba ne da zance wanda biyo zo daidai ya dace da yanayinta amma a dauki wani abu wanda shari'a bata ce dole sai da shi ba kuma kullun ka dinga yin shi to da haka ake kirkiran abu wanda watakila wanda ya farko kamar yadda muka ji na Umar abu ne mai kyau Umar Abdul Aziz amma yau da gobe sai aka maida shi wata sunna amaliya to sai ya canza kuma salo
sai
zama yawa ya zama bid'a ya zama kamar ana kallon shi a matsayin shari'a akwai tattaunawa da malamai suka yi mai yawa akan hukuncin yin huduba da yaren da ba larabci ba kuma a kasashen mu da galibin mutane ba sa jin yarurrukan larabci isassu zaka ga kowace al'umma akan yi musu huduba ko a fasara musu da irin yaren da ya fi shahara a wajen Hausa ko Yarbanci ko Nufanci ko Killanci ko makamantansu amma dai akwai tattaunawa da yawa akai amma dai magana da aka take akai shine ya halasta saboda shi wa'azi ne kuma manufarsa shine
a abin da ake
ba daidai bane a ce ka zo masallaci na yawa da dukkan mutane ba sa jin wani yare ba sa jin larabci kuma a ce kwata kwata ba a fassara musu kuma ba daidai bane a ce bari kuma a daina da larabci gaba daya a ce kawai bari a dinga yi da Hausa ko Nufanci ko kuma a maida fassara ta zama kamar ita ce asali ba ita ce asali ba larabcin shine asali kamata a ce dukkanin musulmai suna kokarin koyon larabci domin yare ne wanda addinin musulunci ya ba shi muhimmanci Allah ya saukar da Qur'ani shi
to a iya yin fassarar hudu ba misali na iri ya zo fassarar hudu ba sai yin ya zo larabci shi ko
ito ya danganta ga bukata ne amma abinda ake yi na fulfudu ba in shi kake shara alaga
ta wani ba bayan yi fure hudu ba su kuma sai
a zo ai
na'ibi sai ya zo ya fassara hudu ba limanci yau hudu ba mu kaza kaza an ya gama kuma ya sauka sai limanci kuma a kira sallah a zo ya dasa
shi ne na ce ya danganta ga bukata idan bukata ta hukunta haka ana iya a yi amma kai ya zama kullum wannan yin jawabi kafin juma shi ne kamar abinda ake cin a kuri hudu ba
a kuri hudu ba shi ma da ya inganta ba
ita ai ka gama da gaskiya abin da ba ka sha'awa shi ne bai da suna ma da larabci ni da iya dan karamin kokumu sani na ban san sunan shi da larabci ba sai kuri hudu ba wanda wannan wani coinage ne wani hadakar turanci ne aka bayar dan ba shi
suna da malaran su za ku iya kiranci na kwallon kwallon
to wala yi ba sun inda aka samu shi ba shi ya zama ruwan dare
ga mutum ina ana yi
ana yi abin da ya kamata shi ne kowa ya masallaci ya zauna shiru ya ta tasbihin shi ko tilawarsa ko ya yi ma shiru har liman ya zo amma a ce ga wani wa'azi da za a yi kafin na liman kuma kullum sai an yi kuma akwai wanda yake da wannan mukamin ko akwai timetable na masu wannan mukamin to gaskiya wannan shi ma wani sabon abu ne a cikin shari'a wallahu a'lam amma idan akwai bukata ana iya yi sababin life za a yi shi wato za a yi ne kai tsaye ko kuma za a sanya kaset ne ko za a sanya wani murya ne daga wani device wato daga wani kamar waya ko makamanci haka gwargwadon bukata idan akwai bukata ba laifi liman ya yi din da ya yi da Hausa din ba duka ba ko wani bangare ko sauransu har ma aka samu cewa babu wanda yake jin yaren larabci kwata-kwata zai iya da yaren da suke ji amma kamar yadda Imamu Ghazali yake faɗa a cikin Ihya Ulumuddin Allah ya gafarta mishi cewa idan musulmai ga wani ilimi wanda ba su iya ba kuma dukkaninsu ba su iya shi yake to suna cikin sabo gaba ɗaya sai sun je sun koyo shi to za a ce za a wayi gari ga wani gari gaba ɗaya ba su iya larabci ba ko musulmai ne wajibi ne akan su je su koya domin wani ilimi ne da musulmai suke bukata wannan ba ma ilimin larabci ba duk wani ilimi da ka sani a duniya da musulmai ke da bukata ya zuwa gare shi sai aka wayi gari kuma ba su da shi kamar yadda muke cikin wannan halin haulai to muna cikin sabo gaba ɗayan mu inda Imamul Ghazali domin ya zama fardu kifaya wanda duka aka yi tarayya akan yin sawarwari da shi sakaci da shi to sai a fada cikin kuskure gaba ɗaya
kafin mu ci gaba
na'am
dan na ga kamar akwai sauran makala kuma ga lokaci gaskiya kamar mun masu da lokacin ma saurari ni tambayoyi ne nake da shi nan kusan guda uku
na'am
wato za ku wani lokaci can ana juma'a can an gama juma'a can an gama juma'a ya matsayin kasuwanci da Allah ya ce a bar kasuwanci
na'am
to kuma gashi ranar juma'a gashi can an ji an yi juma'a an sako ga kuma nan yanzu ne aka so masallan koko yanzu aka kira ya mutum zai tsinci kanshi a ciki kuma ya hukuncin mata masu sai da kayayyaki a gidaje ranar juma'a an kira sallah
to na farko kaga abinda ya kai mu zuwa ga wannan matsayin shine ya waita masallata shi ya jawo haƙƙi tunanin to suwana sanyi suwana ba su yi ba ya kenan kamar akwai matsaloli da dama da suke tasowa haka in ka lura yanayin rayuwar mu take kai mu zuwa ga wannan kamar misali mu dauki magana akan sahu za ka ga altarin yin juma'a masallatai akan ina ya kamata a fara sahu da me ya kawo haka saboda ba ma zuwa masallaci da wuri sabai zamanin su za su cika masallacin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka babu wani karatu akan ina ya kamata a fara sahu na gida ma ya cika to yanzu mu ma da muka samu kanmu masallatai suna da yawa kuma ana yin sallolin a wasu lokuta su riga wasu mabambanta sai a wayi gari gashi dai ana yin juma'a wani waje amma ni kowa ne mu mun yi da haka muna ganin mu babu laifi sai mu bude kasuwa mu ci gaba da yin kasuwancin mu kuma wanda za su zo su sayi kayayyaki a wurin mu a wani lokacin ba dole za mu tantance cewa
ko sun
yi ko ba su yi ba da haka gaskiya saboda Allah abin da ya fi shine a gwada kasuwancin nan sai an gama duka sallolin abin da ya fi dacewa kenan zai fi fita daga kunci da shubha da kuma madauki ka'idar innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat wannan hadisi ne daga cikin hadisai na ka'idoji a shari'a na ka'idojin yadda ake gina shari'a mun san abin da yake halal bayyanan ne mun san abin da yake haram bayyanan ne sannan akwai abubuwa wanda suke da shubha a tsakankani to wannan zai iya zama daga abubuwa masu shubha ana yin sallar juma'a to amma fa ni nayi an ce a daina kasuwanci in za a je juma'a to ai ni na je to haka har za a zo wata rana ma ban je ba zan yi kamar yadda customer ne bai sai kayan ba dole ya zama shi ya yi sallar ba kuma ta yi hayaniyar kasuwancin mu zai ja hankalin masu sallar can suko mata da suke gida waɗanda dama juma'a ta fada akan su to suna da yancin su cigaba da harkokin su sai yancin su cigaba da harkokin su su yi sallar su su cigaba da kasuwanci sai da wata sayayya da suke yi amma idan suna jiyo wa'azin da ake kamar idan lafika tana kawo musu sautin muryar liman yana yin hudu ba abin da ya fi dacewa shine su saurara so idan sun saurara ba su amfana da wannan wa'azi ba za su cigaba da yin hayaniya ana karanta ayan alkur'ani ana karanta hadisai ana faɗan maganganu na addini ana faɗan tunatarwa su gaba da hanya da uzurin ai su ba za su yi sallah ba wata wani lokaci za ka gama suna kusa da masallacin kamar a wurare da muke rayuwa kamar cikin jami'a sai ka ga kana ji wani lokaci kana ji hayaniyar wasu mutane daga kusa ko daga wani hostel ko daga wani department kuma alhalin ana sallah wannan ba daidai ba ne don ko da su sallah ta faɗa a kansu za ka suna rabawa masu sallan hankali suna tashwishi gare su wallahu a'lam
to dakta ina ganin ya zama wajibi in mutaka barki na saboda saura mintuna tara kacal ya rage mai sauraro kana sauraron shirin majalisun malamai tare da dakta Kabir Asgar wanda muka kasance da shi kusan minti 40 a wannan zaure kuma ba a ce komai ba amma dai muna fatan ɗin abin da aka ji Allah ya amfana idan har da wani lokaci nan gaba za mu kira malam domin ya tsari ke bayani za ku same mu ta wannan layin da aka saba kira 0803-3417-7272 wasu sun ce ina kira da wuri bari in ƙara yin hankali mata 0803-3417-7272 maza kuma 0903-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ce?
Mardiya ce.
To, mardiya mai tagayen suna.
To, wani tani tambaya na shi ne, ya batun maganar dadin murya ko kuma iya karatu. Musamman wai ma da gaske ne, wasari ɗaya yana iya ba ta aya. Kuma ba ta aya yana ba ta sura, kuma ba ta sura yana ba ta alƙur'ani, kuma wai ba ta ƙur'ani. Inda gangar yana bayuwa da kafirci, kuma sannan idan ka samu limani ya zan kuma a juma'a ba. Ka iya yin kara ka bi shi. Da fatan tambaya na kenan, da fatan za ku tashi ba.
To, ta tambayoyi da yawa. Amma bari za mu bari mu ɗan haɗa ko guda biyu haka. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
To, masha Allah, muna tare da wani.
Kana magana da sukuri shi ko ta zaki ta kuma ta da wani barka da
zuwa. To, me ya tambayan ka? Saura minti bakwai.
To, ni ce tambayar da nake so ba wala. Amma Allah ya sani da ni kuma al'umma da ko ta ce da ni ba. Amma da ta mu ko ta kuma ta ce ba ko ta ce.
Ai, ba mu gane tambayin ba, kamar shawara ne ke ba da koko. To, gaya muku shawaran yadda za su gane ba abin nan ɗin da ya kace ba. To, ta ce ba abin nan ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, kamar kai ne na ƙarke. A ba fa lokacin gaisuwa ba ne, muna tare da wane. Ina ganin kamar kai ma ba ta shirya ba. Assalamu alaikum.
Alaikum.
Muna tare da wace. To, me ya tambayin ki?
Bana kamar mun ma ta da mun ci gida.
Mun ci an san mun san da jama'a. Ina ganin wannan su ne ɗan abin da za mu alfa. Maudiya take cewa za a iya bin limamin da yakan canza wasali, da an ce wasali yana canza aya, aya yana canza sura, sura na canza ƙur'ani, ƙur'ani yana canza, yakan kai ga, in an yi hakan yakan canza, yakan kai ga kafirci.
To.
Shin, wannan maganan ma akwai ta tukuna farko?
To.
to wallahi wannan maganar ni ma dai yanzu na taba jin ta gaskiya ba zan ce ba ina ganin akwai take nan tana ta fada amma ni da ban san ta ke ba a da wannan dai wato a ja
wannan da ba
ka juya har akai mutum ga kafirci gaskiya
to muna ganin kamar akwai lahan al-khafi akwai
al-jali
ba zai zama to cewa canza wasali kawai ya kai kafirci
sai akwai al-fatwa al-imam dan ya canza wasali dama ana so idan wanda suke biye da shi ulul ilmi ne wannan ha
na'am
wanda ba su gaza shi bane a shekaru da ilmi da gogewa za su gyara mushi kuma ba a gyara mushi ba wannan kuskuren bai bata sallar
na'am sai
kuma wannan kuskure ne na wasali ko wani abu
gaskiya sai kace kuma za limami ya kasance mai dadin murya shi ma yana cikin rukuni ne koko
eh to idan ba rukuni bane amma an samu wai hakan yafi dan an samu wanda ya fi dadin murya kamar yadda suke cewa idan an zuba balle ma in sun daidaita a komai wannan ya tsara wancan dadin murya babu laifi a zabi wanda ya fi dadin murya fiye da wanda bai fi ba babu laifi wannan insha Allah mun samu karin falalaci
na'am sai tambayan jibrin shaukan gida kila mallam ya ji abin da yake
eh wanda yake mutane suna hayaniya su tsaya ba sa tafira san da yake hudu ba gaskiya saboda Allah wani daga cikin mugayen dabi'u da mafi yawan matasa suka samu kansu a ciki idan aka zo masallaci kowa kowa sai rate da dumasa ya tsaya a gefe wasu ma su dauke dauken mutuna ana ta labari ba ruwan sa da abin da yake sai an tada sallah kawai anan sai da dumosi su gaskiya galibi waɗannan ba su da sallah saboda sun yi surutu ana hudu ba sun yi lagau kuskure ne babba musamman matasan mu suna fada cikin wannan kwarakwara Allah ya tsare ma su Allah kuma ya samu gyara gaba daya ba daidai bane kowa ya bi masallaci ya samu riya ja sahu ya hada sahu ya zauna ya jira ɗan mintan nan zaka jira falalaci mai girma karka bata ayyukanka kawai saboda gayu da abin
nan na tsawon lokacin sai ina ta nazari cewa ko dai mutane ba sa gane cewa akwai maganar lahira ne a gaban mu saboda za ta gare karatun nan ana yi kuma da yawa matasan nan ba zuwa karatun nan suke yi
gaskiya
da nan wannan wasu abubuwa ne wanda gaskiyar magana akwai hasara a ciki mai ƙarfi wanda za ta ga matashi dai kama a ce shiga aljanna amma kuma sai ka ga al'amuran duk da zai kai shi aljannan nisantanta yake yi sai aka san sa zahirin magana nan ba musulmin ma kwarai baya yi
gaskiya
inda an san hannun da yake ciki to sai
so amman kautar ko
na'am
da take cewa shin su mata da suke gida sai an sauko sallar juma'a ne za su yi sallah a'a ba sai an sauko ba da zaran rana ta yi zawali lokacin azhar yayi idan dai mutum yana da uzurin da ba zai juma'a ba
amma
su mata din kamar matafi kamar mara lafiya da ba zai iya fita ba ta yi halatta ya sallar shi ba sai an sauko daga sallar juma'a ba wannan wanda ya rasa juma'a shi ne ba zai iya yi wanda ta hau kan shi amma sai da ya rasa to kaga shi dole dama an sauko kenan shi sai ya rasa amma wanda ba ta hau kan shi ba sai in sallar shi da zarar rana ta yi zawali ya ci gaba da harkokin shi wallahu ta'ala a'lam
to da ta Allah ya saka da alkhairi ya sa mizanin ya shirya zuriya wannan kawai ya da kai da ba da gudunmuwa Allah